نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله تعالى زمان تقبل كراتو تكين وانا لتافي نامومي البركة لتافن صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها نبب مالمي الشيخ محمد ناصر الدين الباني الله يجزاك مالا دراما أجيا إذا أمن تابا من تكيني عند مالي يكي مانا بياني غمدا ينا يد أن نفس إراد أمن تسكار تبتا أغريشي كي هاتي زكان سوروري ما سوكا من تيتين يا دجونا أو جمع أنا يكارن تاس أتكين ركا أبو داء يلو كيوسو إيرنسو ما سو إيرما أنا سوما يكارن تا أتكين وتركار anan muka dakata insha Allah ta'ala yau kuma zamu tashi a jawazul iqtisari ala al-fatihati jawazul iqtisari ala al-fatiha halaccin takaituwa akan suratul fatiha abin nufi shine idan mutum yana yin sallar da ake karanta mata fatiha da sura sai ya karanta fatiha kadai bai karanta sura ba to sallar sa tayi insha Allah ta'ala babu qabali babu ba'di shine abin da zamu zo mu ji insha Allah ta'ala wanda abinda muka fi sani shine a malikiyance idan mutum sallah da ake karanta fatiha ko kuma raka'a da ake karanta fatiha da sura sai mutum ya karanta fatiha kadai bai karanta sura ba to kaga wannan masallaci idan ya gama sallah zai sujjada kabali saboda ya rage wani abu ina fata an fahimta to amma a zahiri abin da yafi inganci abubuwan da nassi na hadisa annabi sira da aminci su kara tabbata a gare shi yake goyon baya shine babu wata kabili ko ba'di a kansa Allah ya sa mu dace malai cewa kana mu'adhu sallima a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam al-isha'a babban sahabi mu'adhu dan jabal yarda Allah ta tabbata a gare shi ya kasance yana sallah tare da manzon Allah sira da aminci su kara tabbata a gare shi al-isha' al-akhira ita ce sallar isha ta karshe sallar isha ta karshe ita ce dai sallar isha da muka sani larabawa galibi idan abubuwa suka kama da juna haka sukan hade su su bashi sunan abu daya akwai abin da suke cewa a balaga at-taglib ma'ana a rinjaye da wani abu akan wani abu misali sallar magriba da sallar isha sai su ce musu al-isha'ani ma'ana abin da suke nufi magriba da isha sai aka rinjayar da bangaren isha akan sallar magriba yanzu misali ruwa da dabino suna ce musu al-aswadani ruwa da dabino kaga ruwa ai ba baki bane ba dabino da baki amma sai aka rinjayar da su misali wata da rana sai su ce musu al-qamarani haka dai akwai abin da suke cewa babu taglib to wannan shi maka ne suna cewa magriba da isha al-isha'ani in aka ce isha al-isha al-ula ita ce sallar magriba kenan al-akhira kuma ita ce sallar isha to mu'adh dan jabal yakan yi sallar isha tare da manzon Allah tsira da aminci su kara tabbata a gare shi a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam thumma yarji'u fa yusalli bi ashabihi sannan kuma har yanzu sai ya koma unguwar su sai ya salla da mutanen unguwar su domin shine limamin masallacin unguwar su idan aka sallar magriba sai ya bar masallacin sai ya tafi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya je ya dau darasi ya yi hira idan an gama abinda za a yi kuma tashi a sallar isha sai sallar isha tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma sai ya dawo unguwarsu a lokacin mutane suna can suna jiransa kuma dan ma kuma sai ya shiga gaba musulmanci ina fatan fahimta yayi sallar isha nawa kenan biyu to kun ga yan uwa anan malami suke cewa ashe babu laifi mai sallar farilla ya bi mai sallar nafila ko mai sallar nafila ya bi mai sallar farilla ai na muka samu wannan shine sallar isha da ma'azu radiyallahu anhu tare da manzon Allah tsira da aminci su kara tabbata a gare shi kun ga wannan sallar ishar da yayi ita ce sallar isha hakika don babu yadda zaka yi ke sallar isha da manzon Allah ka cika mai da ita nafila haka ne to kun ga sallar ishar da yake da mutanen sa ya sunanta nafila ce su kuma a lokacin me suke yi farilla suke Allah ya sa an fahimta yawa to ashe kun ga babu laifi a shari'ance abubuwan da nasu ya nuna idan kana sallar farilla sai mai sallar nafila ya zo in dai sallar taku yanayin ta ya dace sai ya juna kawai sai ya bika babu laifi insha Allah ta'ala tare da cewa dai amalikin kun ga wannan abin an hana shi to amma tunda hadisi sun tabbata akan insha Allah ta'ala babu laifi za a yi Allah ya samu dace farji ubata lailatin fa salla bihim wani dare ya ji yayi sallar tare da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sai ya dawo sai ya salla tare da mutanansa wa salla fatan min qaumihi min bani salama yuqalu lahu sulaim sai wani matashi daga cikin mutanen ma'azu mai suna sulaim wanda ya fito da kabilar banu salama shi ma yayi salla tare da ma'azu dan jablin a wannan masallaci nasu falamma tala ala alfata lokacin da wannan matashi ya ga karatu ya kirewa ana ta kira'a ake karatu ya kirewa shi kuma ya gaji manomi ne ko dan kasuwa ya ji yayi noma ko yayi kasuwanci ya dawo ya gaji ya aje raƙuminsa a bakin masallaci ya shiga zai sallar isha to ana shiga sai ya ji an jawo dogo sura karatu ake ta an kiyaye ruku saboda ka sallar sai ta ishe shi in sarafa kawai sai fita daga sallar fa salla fi nahiyatil masjidi kawai koma can gefen masallaci inda babu kowa yayi sallar sa shi kadai ya karasa sallar sa wa kharaja ya fita daga masallaci wa akhadha bi khitami ba'idihi wa intalaqa yaje ya kama akalar raƙuminsa ya tafi sa ba shikenan ba shi ya ga masallar sa falamma salla mu'adh lokacin da mu'adh dan jabal ya ga masalla dhukira lahu law dhukira zalika lahu sai aka ambata masa haka kusan duk inda ake a duniya ba a rasa yan tsagumi da yan gulman maki haka to sai aka ji aka tsagunta masa cewa ga fa abin da wani kana cikin salla ya kade salla ya koma gefe yaje ya tasa ana ga mu'adh haka fa qala sai ya ce inna hadha bihi la nifaq ce wannan da ku ganshi tunda wannan abin akwai munafunci a tattare da shi ce akwai munafunci in ba haka ba ta yaya zai ana cikin sallah ka fita ka koma gefe ka je kai sallah kai kadai ka tafi duk ga jama'a ana ta sallah ce to wannan akwai munafunci a tattare da shi sai ya ce la akhbaranna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam billadhi sana'a yace wallahi sai na ba manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi labarin abin da wannan matashi ya aikata wa qala al fata to shi ma kuma matashin a lokacin an samu sun ji sun tsaye gumi abinda ma'azu ya fada akan sa shi ma sai ya ce wallahi la akhbaranna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam billadhi sana'a ya shi ma ya rantsuwa ya ce wallahi shi ma sai ya je ya ba wa manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi abinda ma'azu yake musu fa gadaw ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu mu'adh billadhi sana'a al fata saboda haka dukkanin su sai suka yi duku suka yi asbanci sai wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka je da suka je ma'adh dan jabal sai ba wa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi labarin abinda wannan matashi ya aikata na fitar da ana cikin sallah fa qala al fata sai wannan matashi shi ma yace ya rasulullah ya manzon Allah yutilu al-maktha indaka yana zuwa ya tsawaita zama a wajenka ya dade a wajenka thumma yarji'u sannan kuma sai ya dawo fa yutilu alaina kuma ya tsawaita mana sallah haka yake mana ya manzon Allah haka ake yin shari'a ɗin uwa duk inda mutum biyu suke da husuma tsakanin su to ba a yanke hukunci da magana ɗaya sai an saurari ɗaya wannan ita ce ka'ida ta alƙalanci ita ce ka'ida ta hukunci ko da yara ne guda biyu a tsakanin yayanka suna faɗa to idan suka kawo maka hukunci kada kai hukunci har sai ka ji ta bakin kowanne ɗaya daga cikin su wannan shi zai ba da dama ya adalci idan ba haka ba mutum zai adalcin daga baya zai zo na yana da dama akan sa fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace afattanun anta ya mu'adh yanzu ya mu'azu fitinan ne kake so ka zama ka rinka fitinan mutane a cikin addinin su ka hana su zuwa sallah duk masallacin da ake tsawaita sallah da yawa ake yin karatu dogo yadda ya fita daga cikin hankali to za ka ga mutane gudun masallacin suke ba haka bane to kaga kai a matsayinka da limami ka fitinan mutane to shine sai annabi ya ce masa afattanun anta ya mu'adh fitinan ne kake so ka zama ka fitinan mutane a cikin addinin su wa qala lil fata sai manzon Allah kuma ya jiyo tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi yace da wannan matashi kaifa tasnau anta ya ibn akhi kai kuma ya kai dan dan uwana me kake aikatawa idza sallaita idan kai sallar a cikin sallar taka daga koma gefan nan me kake cewa a cikin sallar taka me kake aikatawa qala sai wannan matashi yace aqra'u bi fatihatil kitab ina karanta suratul fatiha ne tunda ita na iyata wa as'alullaha aljannata wa as'alullaha aljannata a'udhu bihi minan nari sai roki Allah aljanna ne matsarinsa daga wuta shi shikenan abin da yake idan ya karanta fatiha ba fa ya karanta sura sai roki Allah aljanna ya nemi tsarin Allah daga wuta shikenan yace wa inni la adri ma dandanatuka wa dandanatu mu'ad yace amma wannan gurnani da kake kai da ma'azafani wallahi ban san abin da kuke cewa ba ina fata an fahimta ma'ana idan sun ga ghayral maghdubi alayhim waladdallin surar da suke karantawa shi wai gurnani a jansu tunda bai san abin da ake faɗa ba sai shi wallahi bai san abin da kuke faɗa ba fa qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi yace inni wa mu'adhu hawla hatani aw nahawadha sai annabi ce masa to ai da gani har mu'azin a kewayen wannan abin mu muke kewa da komowa ma'ana duk abin da kaga muna faɗa wannan gurnanin da kaji muna yi ba abin da muke faɗa baya wuce neman aljanna da neman tsari daga wuta mu ba duk abin da muke yi kenan sallallahu alaihi wa sallam kun ga yadda annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi yake kokarin kwantawa da mutane hankali idan mutum ya kawo ƙara wajen sa wato tunda a tarihin duniya daga farkon ta zuwa ƙarshen ta ba a taba samun mutumin da ya iya tafiyar da mutane kamar manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam sai ka zo hankalinka a tashe ka firgita ka razana da ka zo zaman manzon Allah tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi kuma kana dariya kana farin ciki sallallahu alaihi wasallam qala yace fa qala al fata sai wannan saurayi yace walakin sayalamu mu'ad idza qadima al qawm wa qad khubiru anna al adu qad atau to kada ku manta lokacin da aka ba mu'azu labari cewa wannan saurayi ya fita me ma'azi yace masa yana da munafinci ko to shine abin yana ransa tunda a lokacin a cewa mutum munafiki ba karamin abu bane shine abin yana ransa sai yake cewa walakin sayalamu mu'ad tabbas mu'azu zai san cewa idza qadima al qawm idan mutanen da aka ce sun taho sun ƙara su ma'ana abokan gaba ne an ba su labarin cewa abokan gaba sun taho su kawo Madina hari to idan sun zo ma'azu zai gane cewa ni munafiki ne ko ba munafiki ba idan munafiki ka'ida baya zuwa yaki munafiki baya kwafsawa da abokan gaba to zai gane cewa ni munafiki ne ko ba munafiki bane wa qad khubiru a lokacin an ba su labarin cewa annal adu wa qad atau haqiqa abokan gaba ga sunan fa sun taho qala marwacin hadisi yace faqadimu sai waɗannan abokan gaba su ƙara su aka kafsa tsakanin musulmi da su fastashhad alfata sai wannan matashi Allah madaukakin sarki azurta shi da samun shahada ya shige yaki an kashe shi a filin yaki fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba'da dhalika li mu'ad bayan qur yaki ta lafa annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi sai yake cewa da mu'ad dan jabal ma fa ala khasmi wa khasmuk abokin zance na da abokin zancen ka shine khasmi wanda muka tattauna da shi da kuma wanda kai ma ka tattauna da shi me ya faru da shi ne qala ya rasulullah sai ma azuci ya manzon Allah sadaqallahu wa kadhabtu ai Allah yayi gaskiya ni kuma nayi ƙarya istushida yayi shahada yanzu ma azan jabal to wannan hadisi mawallin shaydin da zamu dauka a ciki shine wannan matashi ya zo wajen annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi manzon Allah ya tambaye shi cewa me yake aikatawa a cikin sallar sa ya bashi labari da cewa yana karanta suratul fatiha ne kadai ya roki Allah aljanna ya nemi tsarinsa daga wuta amma baya karanta sura a lokacin manzon Allah tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi bai ce masa sallar sa ba tai mutum da baka karanta sura bai ce kai kabali ko ba adi ba manzon Allah ya ce mu ma duk abin da muke roko kenan sallar ka tai ina fata mun fahimta to idan kana cikin sallah manzon Allah tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya dawo ma duk inda ake karanta sura a cikin sallah shi ma yana karantawa saboda haka kai ma idan kana sallah duk raka'ar da ka san ana karanta sura sai ka karanta to amma sai ka manta ba karanta sura a cikin sallah ba ka karanta fatiha kadai kai ruku'u ka dago sai ka tuna to idan ka gama sallah ka sallama kawai za ka yi ka tashi ba za ka yi kabal ko ba addu'a ina fata an fahimta wannan shine zancen da yake mafi inganci na soshi na shari'a al-jahr wal israr fi as-salawat al-khams wa ghayriha bayyana karatu da kuma boye karatu a cikin salloli guda biyar wa ghayriha da wasu sallolin waɗanda suke sallolin nafila waɗanda ba na farilla ba waɗanda salloli ne annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake bayyana karatu a cikin su waɗanne ne yake boyewa waɗanne ne kake da zaɓin bayyanawa ko boyewa a cikin su zamu ji insha Allah ta'ala wa kana sallallahu alaihi wa sallam annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya kasance ya jaharu bil qira'ati fi salati subh yana bayyana karatu a cikin sallar asubahi wa fi rak'atayni al-ulayni min al-maghribi wal isha da kuma rak'o'i guda biyun farko a sallar magriba da isha duk karatun da yake yi a bayyane yake a cikin su wa yasurru biha fi adh-dhuhr wal 'asr yana kuma boye karatu a cikin sallar ta azhar a cikin rak'o'i guda biyun farko na azhar da kuma na al-asr wa thalifati min al-maghribi yana kuma boye karatu a cikin raka'a ta uku ta sallar magriba wal ukhrayn min al-isha da kuma rak'o'i guda biyun karshe na sallar isha suma annabi tsira da aminci su karata tabbata a gare shi yana yin karatu ne a cikin su a boye wa kanu ya'rifuna qira'atahu fima yasurru bihi bi idtirabi lihiyatihi sabai sun kasance suna gane suna sanin manzon Allah tsira da aminci su karata tabbata a gare shi yana karatu a cikin sallar da yake boye karatu a cikin ta da me bi idtirabi lihiyatihi da motsin gemunsa sallallahu alaihi wasallam ina fata an fahimta manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana da cikakken gemu kamar yadda malaman da suke wassafa siffa ta annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi suke fada kamar littafin Imam Tirmidhi na Shama'il Muhammadiyya littafi ne mai kyau da dalibin ilimi ya kamata ya same shi ya karanta kawai siffofi ne na annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi rubuta littafi su kutum da guda akan su gaba daya to ya kawo disin da suke bayani annabi yana da cikakken gemu da saje da gemu cikakke haka kuma annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi a cikin hadisai masu yawa wanda sun kai haddin tawaturanci yayi bayani akan tsaye da gemu da aske gashin baki shi yasa wani malami na ga ya rubuta wani littafi dan karami ne littafin ya sa masa suna al-lihyatu limadha wai gemu saboda me dukkanin hadisan da suke bayani akan tsaye da gemu sai da ya tattara su a cikin littafin gaba daya saboda haka a tsaye da gemu sunna ce ta annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kai ba da ma sauran annabawa ba kwa gani lokacin da annabi Musa ya bar annabi Haruna gadin mutanen sai ta bi ganawa da Allah da ya dawo mutanen sun bauta dan maraki da ransa ya baci ya kama kan annabi Haruna da gemun sai ya jijjiga me yace yabna umma la ta'khud bi lihiyati wala bi ra'si annabi Haruna yace da kaninsa annabi Musa cewa ya kai dan uwana kada ya kai dan mahaifiyata kada ka riki kaina da gemuna ka jijjiga a matsayin nayi laifi to sai malamai suka ce ashe wannan ya nuna mana cewa annabawan Allah ma sunna su ce barin gemu to shi sa gemu barin sa sunna ne ba a aske gemu gaba ɗaya wannan malamai suka ce bid'a ne wasu daga cikin malamai ba sun kausa saba sai na faɗa ba abinda yake na sunna ta annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sai a cika gemu sai a datse gashin baki haka manzon Allah ya ce uful liha wa qassu shari Allah ya samu dace to sabai suna gane annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana yin karatu a cikin sallar ta hanyar motsin gemun sa ma'ana idan abinda bakin sa yana motsawa habbarsa za ta rinka me motsawa to sai su gane yana karatu na farko kenan na biyu kuma wa bi isma'ihi iyahumul aya ahyana wani lokaci kuma suna gane yana karatu da jiyar da su aya da yake yi yayin da yake karatu abinda ake nufi da jiyar da su aya sallar da ake karatu a boye baka jin komai na karatun annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi amma bakin sa yana motsi sai dai wani lokacin kawai sai ka ji ya fado ta ayar da ƙarfi ina yin haka ina fata an fahimta yanzu misali yana cikin karatun qul huwallahu ahad can kawai a hankali yake sai ka ji ya ce lam yalid wa lam yulad ya bayyana ta Allah ya sa an fahimta yawwa to kun ga mu abinda muka sani shine bayyana karatu a inda ake boyewa wannan menene rabkanwa ce a cikin sallah sai mutun ya sujjada haka ne to kun ga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ko a cikin sallar da ake boye karatu wani lokacin najiyar da sabbai wasu ayoyin kamar yadda suka fada saboda haka da yawa daga cikin malamai nan ma suna ganin babu komai sai dai fa hakuri masu malikiya saboda abubuwan za a rinka gani akwai sabani da yawa amma dai kamar yadda muka bayani tun a farko shine hadisi ne na annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ake karantowa duk abin da ya saba hadisi to kaga abin da ya saba hadisin shine ya kamata ya hakuri ba hadisin na annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ba to babu laifi idan limami yana cikin karatu wani lokaci yana karanta alhamdulillahi rabbil alamin azuciyarsa arrahmanur rahim maliki yawmiddin sai kawai aje ya ce maliki yawmiddin da karfi kowa yaji abin da nake so a fahimta shine lokacin da manzon Allah yake karatu tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake jiyar da sabai aya babu lasifi kafa a tattare da shi ma'ana babu microphone din da idan ya fada zasu iya ji da baki yake fada ma kuma suka ji kaga da me ya fada kenan da karfi ya fada ina fata an fahimta saboda babu laifi yanzu idan kana karatu mana sallah ka ji mun bayyana wata aya a fili ko da sallar da muke karatu a cikin ta sallah ce da ake karatu a boye babu laifi wannan insha Allah ta'ala yawa Allah ya samu dace kamar yadda na fada jiya ne abubuwan ne sai ana karatu ana aiki ana karatu ana aiki saboda idan wani bai sani ba kai karatu a boye a sallar da ake bayyane sallar da ake boye karatu to kaga zai dauka cewa kabali ta kama ka ko ba adi idan baka bi sai ga kamar kai kuskure to kuma wannan kai ka jawo saboda bai sani ba Allah ya samu dace wa kana yajharu biha aiban annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya kasance yana bayyana karatu fi salatil juma'ati a cikin sallar juma'a wal idaini da sallar idi guda biyu karama da babba wal istisqa da sallar sha da fari ita ce sallar ruqarwa ita ma annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana yin karatu ne a bayyane bayan gari ita sallar sha da fari ana yin ta ne a bayan gari haka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yayi lokacin da ake buƙatar ruwa ya juya ridainsa ma'ana yanzu a ce kamar ka samu riga mara kyau ko riga da take ba sabuwa ba ka sa domin sallar ce da ake so a nuna kaskantar da kai zuwa ga Allah subhanahu wataala mutane sun nuna ko ba su ba kowa bane suna buƙatuwa ga Allah subhanahu wataala a lokacin to abinda ake buƙata kenan sai a taru sai a tafi bayan gari sai a je ayi sallah ayi tarukun Allah madaukakin sarki ba a dawo kuma sai an yi ruwa wal khusuf da kuma sallar khusufi ita ma sallar khusufi ko na rana ko na wata annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana bayyana karatu ne a cikin su gaba daya malaiti aljahru wal israru fil qira'ati fi salatil layli bayyana karatu da boye karatu a cikin sallar dare wannan shine abin da zamu karanta yanzu insha Allah ta'ala malaiti amma fi salatil layli amma a cikin sallar dare fa kana taratan yasuru annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wani lokacin ya kasance yana boye karatu wa taratan ya jaharu wani lokacin kuma sai ya bayyana wa kana idza qara'a ya kasance idan yayi karatu wa huwa fil baiti a lokacin da yake karatun yana cikin daki yasma'u qira'atahu man fil hujrati to wanda yake cikin falo zai iya jin karatun sa al baiti anan wajen shine can cikin daki al hujra kuma shine falo an gane mutumin da yake idan annabi yana can cikin daki yake sallah to wanda yake cikin falo wanda yake karaman dakin kenan na dabdauje zai jiyo karatun sa ina fata an fahimta yanayin yadda yake daga karatun sa kenan wani lokacin wa kana rubama rafa'a sautahu akthar min dalika wani lokacin ma yana daga maryarsa fiye da haka tafi haka hatta yasma'ahu man kana ala arishihi har wanda yake daga wajen dakin a cikin rumfar da ake zaku ga mutanen kauye a bakin daki daidai kofar daki sai ai wata irin rumfa haka to na irin rumfar da ake ita ce arishi ita ce suke ce mata arishi a irin wannan rumfar mutumin da yake cikin ta wani lokaci idan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana karatu a can cikin daki to shi wanda yake wajen zai ji kaga daga murya tasa tafi me ta fita yanayin da aka ambata na farko ai kharij al hujra shine malai fasara mana abinda ake nufi da arishi yace ai kharij al hujra abinda ake nufi shine wajen daki in ka fita daga cikin ɗakin kenan wa bidhalika amara ababakr wa umar radiyallahu anhuma da wannan ne kuma annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi umarci sayyidina abubakar siddiq da umar yarda Allah ta tsara tabbata a gare su wa dhalika hina ma kharaja laylatan fa idha huwa bi abi bakr radiyallahu anhu yakhfadu min sautihi hakan ya faru ne kuma ta rana annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya fita wani dare yana rangadi kun san annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi daga cikin al'ada sa wata rana haka kawai da dare sai tashi rin zagaye garin Madina ya ga waye yake kiyamul layl waye baya yi me yake faruwa a gari imamun adilun ken haka yake tsira da aminci tsara tabbata sakar dare kawai sai tashi ya rinka kewaya me yake faruwa a cikin gari haka ya kamata a ce masu mulki suna yi wata rana annabi tsira da aminci tsara tabbata a garin shi da dare ya fita sai je wucewa ta kofar gidan sayyidina abubakar sai jiyo shi yana karatu amma yana karatu kasa-kasa sosai can kasa-kasa haka da kyar ake jin sa haka wa marrabi umar ibn al-khattab radiyallahu anhu haka nan sai zo wucewa ta kofar gidan sayyidina umar dan khattab da Allah ta tabbata a gare shi shima wa huwa yusalli al-hali yana salla a lokacin amma sai dai shi kuma rafi'an sautin yana mai daga muryarsa shi da karfi yake kowa sai ya ji kana zuwa wucewa ka san sayyidina umar yana salla falamma jtama'a inda annabi sallallahu alaihi wasallam qala kowanne daga cikin su bai san annabi ya ji shi ba lokacin da suka tattaru a wajen annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sai manzon Allah ya ce ya ababakar ya kai abubakar marartu bika wa anta tusalli na wuce ta wajenka ko ta kofar gidanka kana salla wa anta tusalli kana salla takhfadu min sautika kai kasa-kasa da maryarka sosai me ya dalili kala sai sayyidina abubakar ya ce qad asma'tu man najaitu ai na ji yadda wanda nake ganawa da shi da wa nake ganawa da Allah subhanahu wataala yana jina shikenan babu kanta sai ya daga muryata da yawa ya rasulullah wa qala li umar sannan sai ji wajen sayyidina umar yace masa marartu bika wa anta tusalli rafi'an sautak kai ma na wuce ta kuma gidan kai kuma na same ka kana daga muryarka da yawa sosai me yake faruwa fa qala ya rasulullah sayyidina umar yace ya manzon Allah uqidhu alwasnan wa atrudu ash-shaytan ya manzon Allah ai abin da yasa ka ga ina karatu da karfi ina tashi masu bacci ne kowa ya tashi kiyamar laili sannan wa atrudu ash-shaytan ina kore shaytani shine dalilin da yasa nake daga muryata fa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace ya ababakar ya kai abubakar irfa min sautika shay'an kai yana sallar da kake yi to ka dan ƙara bari ka dan tayi kasa da yawa ina fata an fahimta wa qala li umar sai da sayyidina umar kai kuma ikhfab min sautika shay'an kai kuma ka rage bari ka tayi yawa ina fata an fahimta wa kana baina zalika qawamakin shine Allah yake cewa da manzansa tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wala tazhar bil qur'ani wala tukhafit biha wa btagi baina zalika sabila wala tazhar bil qur'ani kada ka bayyana qur'ani da karfi wala tukhafit biha sannan kuma kada ka boye shi wa btagi baina zalika sabila kai tsaka tsakiya wannan ya faru lokacin da mushrikai idan manzan Allah ya karanta alqur'ani sai su rinka zagin alqur'anin da wanda aka saukowa da sauransu to sai Allah madaukakin sarki sauka masa da wannan ayat take karshen suratul isra'i to haka yake kamata sallama mutun ya kasance kai ta a yanayin yadda zaka bayyana karatu ba zaka takurawa wani ba abin da ya kamata kenan ko da sallah ce da kiyamar laili ga wannan a kusa da kai dakin kuku bi ne ko kuku uku a kuna bacci sai ka tashi zaka yi kiyamar laili shi na kusa da kai bai ga damar yi ba tunda ba dole bacci akan sa to idan ka tashi kada ka ce zaka ware mare ka hana shi bacci idan kai haka maimakon ka samu lada sai dai ka samu alaki dan haƙƙin sa ne a lokacin ya bacci tunda wannan abin da yake a lokacin abin da kake a lokacin shi ba wajibi bane akan sa saboda sai kai shi kasa kasa to kun ga wannan shine abin da ya kamata abin da ma yake ibada kenan baya bai kamata ba a zo a rinka takura mutane akan duk abin da aka san mutane zai shiga haƙƙin mutane duk abin da aka san zai shiga haƙƙin mutane kamata ya guje shi dan abin da kake so ka samu lada akan sa to kana bibiya kuma ka ga menene haƙƙin mutane a cikin sa domin ka guje shi Allah ya samu dace wa kana yaqulu annabi tsira da aminci tsara tabbata a gari shi ya kasance yana cewa aljahiru bil qur'ani mi bayyana karatun alqur'ani kal jahiri bis sadaqati kamar mi bayyana sadaka ne wal musirru bil qur'ani mi oye karatun alqur'ani mi yinsa a oye kal musirri bis sadaqa kamar mutun da yake oye sadaka ne kamar yadda muka sani Allah madaukakin sarki yace in tubudu sadaqati sai yace me fani imma hiya ko amma kuma sai yace wa in tukhfuha wa tu'tuha al fuqara fa huwa khairul lakum Allah yace idan kuka bayyana sadaka to fani imma hi tai babu laifi amma wa in tukhfuha da za ku koye ta ku bawa masakai ko fakirai a hakan to haka yafi alkhairi to a fahimtar ku da bayyanawar da boyewa wanne ne fi boyewa saboda Allah a ƙarshe ya ce fa huwa khairul lakum to sai malamai suka ce idan mutun zai bada sadaka yana ganin cewa idan ya bayar zai zabarar da wasu kuma ya bayar ta shiga ciki ba ya bayyana ina fata an fahimta babu ne fi ka zo ka tara mutane ubanginka su layi kana rarraba musu ka yaka ne saboda akwai wani makocin ka shi ma mai kuɗi baya yi kwata-kwata shi ba sadaka saboda haka idan ya ga wannan sai shi ma zuciyarsa ta motsa sai ya ga akwai masu bukata a shi ma sai ya rinka yi malamai suka ce inda wannan niyan ne babu laifi amma idan ka san cewa shaitan zai maka wasa da zuciyarka ya sa maka riya a ciki a rinka kallo cewa duk unguwar babu wanda ke sadaka sai kai to gwanda ka boye ka rinka yi babu wanda ya sani abin da ya fi kenan wanda kamar yadda kowa ya sani yan uwa galibi dan adam ba iya mallaka zuciyarsa akan abin da ya shafi riya dan ita riya lokacin da take shiga cikin zuciyar mutum bai sani shi sai annabi tsira da mutum su kara tabbata a gare shi yake cewa akhfa min dabibi na mulati sauda ita irin wannan riya wanda karamar shirka ce ta fi boyuwa sama da rarrafan bakar tururuwa ina fatan fahimta bakar tururuwa ce take rarrafe kuma fi lailatin zulma a cikin duhun dare wannan rarrafan da take tafe da take zaka jiyo shi to wannan buyar rarrafan nata da take yafi buyan shirka karama a cikin zuciyar dan adam yadda shi dai yake kawo mutun hari nan da nan ya samu kariya a cikin aikin ka baka sani ba to yafi koyuwa sama da wancan to shi yasa duk abin da ka san zaka yi ya jawo maka irin wannan aiki da Allah subhanahu wataala ya bata aikin ka dan duk mutumin da ya aiki na riya ba shi da ladan wajen Allah ko daya to gwanda mutun yayi abin da yake gani insha Allah ta'ala zai samu nutsuwar zuciya a kansa daga kai sai mutun wannan yafi to mutumin da yake bayyana karatun alqur'anin sa da ƙarfi kamar mutumin da yake bayyana sadaka ne mutum kuma da yake boye wafa kamar mutumin da yake boye sadaka ne Allah madaukakin sarki ya samu dace ina gani kuma insha Allah ta'ala anan zamu dakata sai sati mai zuwa idan Allah ya kai mu abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba daya kuskure da muka yi kuma Allah subhanahu wataala ya fi mana na'am
kamar din man yana yin sallah kamar insha ko
shi na'am to abin da yake tambaya shine idan mutum yana sallar magariba ko isha sai ya karanta suratul fatiha ita kadai sai ya ruku'u dan ya sanar da mutane hakan ya halatta to hakan bai dace ba abin da yasa kamar yadda na ga mana a farko shi yasa nace kun ga ai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya dawo mai na karanta me fatiha da sura a duk sallar da ake karanta fatiha da sura ina fata an fahimta haka annabi ya dawo mai yana yi to kai ma sai ka dawo mai akan aikin da annabi ya dawo mai yana yi amma mukaddara ne misali a ce ka manta ba kai ba a kai ruku'u ka dago to idan ka gama sallar ka babu bukata a ce sai kai kabalu ko ba da sallar ka tayi insha Allah ta'ala wannan shine abin da ya kamata amma haka kawai ka batta wannan bai dace ba insha Allah ta'ala na'am wa alaikum salam kamar ai fatiha din kadai na'am eh ina gani kamar mu dai a natin da mun karanta ba matsala insha Allah ta'ala ai da abin da ke faruwa rashin karantawa ne amma tun in mutun ya karanta ya sani tunda kowa ya zuga hadisi ai babu wanda za a ci masa ga manzon Allah ya faɗa ba tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kuma ya tabbata ya masa yawwa na'am wa alaikum assalam wa rahmatullah na'am ina gani Alhaji Rabi ai ba sai an ambaci siffa ba irin wannan abinda ya kamata mu fahimta shine duk mutumin da zai wani aiki na ibada ya shiga hakkin wani wannan bai dace ba amma in ka fito ka bada wani sai ce da shi kake yi yawa to haka ina gani duk mutumin da zai wani aiki na ibada ya takurawa wani wannan ba daidai bane ya shiga hakkin sa kuma Allah madaukakin sarki zai bibi wannan hakkin nasa da ya shiga kuma sai an bashi hakkin sa to haka yafi mutun yayi abin sa shi kada yafi abinda muka faɗa yanzu wannan bayyana karatun da ake kamar mai bayyana sanaka galibi riya tukan shiga irin wannan abubuwa saboda haka mutun yayi shi kada din yafi ko kuma mutun ya boye wannan shine abin da yafi duk ma ba makaratun qur'ani ba kadai ko mai mutun zai yi yazo cikin mutane ya rinka yi yana takura musu wannan ba daidai bane Allah ya samu dace wa alaikum assalam wa rahmatullah na'am 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 Na'am. To abin da yake faruwa shine abu na farko da magana ka ta ƙarshe shine shi karatu na sallah duka da ayyukan sallah wanda muke ambata tun daga farko har ƙarshe mallam zai yi bayani a ƙarshen littafin da namiji da mace duk ɗaya ne ba bambanci babu wani aiki da aka ce namiji yayi aka ce mace za ta yi wani abu aka sinsa duk aikin mace da namiji da namiji a cikin sallah duk abu ɗaya ne ba bambanci duk abubuwan da ake cewa mace a cikin sallah za ta yi kaza ko za ta matse kafafuwanta ko za ta karatu a boye ko duk babu duk ba daidai bane wannan babu wani hadisi da ya tabbata akan haka yadda namiji zai bayyana karatu mace ma za ta bayyana karatu sai dai ita abinda malamai suka ce za ta bayyana karatu gurgurda yadda ta je da kanta amma karatun da ake yi a boye abinda ake nufi da karatu a boye shine bakinka ya rinka motsawa ba tare da sauti yana fitowa ba ko na kusa da kai ba a so ya rinka jin abinda kake faɗa idan na kusa da kai yana iya jin abinda kake faɗa wannan bai zama boye karatu ba kenan saboda abinda ake bukata shine bakinka ya rinka motsawa amma ba a jin lafazin da yake fitowa daga bakinka wannan shine abin da ake nufi da boye karatu amma mutum ya shiru yana yi a cikin zuciyarsa wannan ba boye karatu bane mutum kuma ya rinka yi na kusa da shi yana ji shi ma ba boye karatu bane saboda haka abin da yafi insha Allah ta'ala shine mutum ya rinka yin sa a cikin zuciyarsa tare da motsa karatu tare da motsa baki yadda duk abin da kake faɗa kai ka san abin da kake faɗa kuma kana fahimtar sa wannan shine a takeice wallahi ta'ala alam ina gani saboda lokaci sai mu dakata haka subhanakallahumma wa bihamdik أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ولا حول ولا قوة إلا بالله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته